Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da bincike shirin ciki da gaskiya da muke duba muhimman shirye-shiryen da muka kawo muku da suka shafi kare ƴancin ɗan adam. Haƙƙin kare marayu da fanshin jami'an tsaro da suka yi ritaya da dai sauransu. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Kuma. Yanzu a tuna mun kawo muku takaddamar da ke tsakanin mai kwarmato Mahadi Shehu da gwamnatin jihar Katsina, wacce ta gurfanar da shugaban kotu kan ikirarin da na cewa gwamnatin Aminu Bello Masari ta karkatar da maƙudan kuɗaɗe da sunan ayyukan tsaro a jihar ga wasu lamura na daban. Kwamishinan Shari'a na jihar Barista Ahmed Al-Marzuq da ke jagorantar shari'ar a kotu ya yi watsi da zargin da Mahadi yake yi.
Kawai dai abinda ya kamata mutane su fahimta, wanda kuma na san yanzu an fahimta, shine mutumin nan ya yi ta maganganu yana cewa Allah ya yi san ba a kai shi kotu ba, yana ta buga kirji, yana ta barazana, kuma an je kotun ya zama ya yi langabu, ya kwanta, ya marerece, yana ta wani kiraye-kiraye, yana koke-koke, yana karirai, gashi an nuna shi ƙarya yake cewa bai da lafiya. To kaga wannan abu ne wanda mun bari ne sai kotu ta yi wannan hukunci. Amma ko yanzu ai mutane sun fahimci ainihin cewa shi abin da yake yi ƙarya ce da yaudara yake yi ma kansa, saboda ba kowa yake yaudara ba. Ka zo ka langabe mai kwan ka zo ka yi magana abin da yake a gabanka, kana ta wani marairi cewa kamar wani ɗan ƙanƙanin yaro, kana ta koke-koke a gaban yara da mata da jama'a da 'ya'ya da surukai, abin ban takaici da kunya. Ai kaga mu yanzu mun tsaya ne kawai cewa mu bari dai abin nan kotu ta tafiyar da yadda wannan al'amuran suke.
Mahadi Shehu, wanda ya samu beli, ya ci gaba da bayanai kan gwamnatin Katsina da kare kansa kan wani faifan bidiyo da aka yada aka ga yana shiga ɗaki da sandunan guragu, amma sun yi miƙe har ya jagoranci sallah.
Wannan hoton nawa da aka gani ina sallah, hoto na ne, amma a ina? An tsare ni a Abuja, an tsare ni a Katsina, an tsare ni a Kano kwana 35, saboda batan basira da rashin tunani. Sai aka je aka ɗauko hoton da ina Kano, ina Abuja a rufe, aka ɗauko aka ce ina Kano ne. Daɗin abin dai, an ganni ne ina sallah ba da kwalbar giya aka ganni ba. An ganni ne ina sallah ba gidan mata aka ganni ba. An ganni ne ina sallah ba sharholi aka ganni na yi ba. Alhamdulillah. Bari in yi digression. In ka sake ka shiga siyasa, in ba ka iya cika alkawari, wallahi kada ka ɗauka. Shi ne ilitawa zai iya tunawa. Akwai shugaban ƙasar Malawi, wani Bakila Maluzu, 1994 ya zagaya saboda yana takuri, yana neman yin shugabancin Malawi. Ya ce ma 'yan Malawi, ga alkawari na ɗauka muku tsakanina da Allah. In kuka zaɓe ni, kowannen ku sai na ba shi takalmin sawa. Aka ko zaɓe shi zama shugaban ƙasa. Tafiya sai tafiya, aka ce mai tsoron kai da mutane suna sai ɗan Malawi suka rika yawo ba takalma, suna so su tilata masa cewa ga alƙawari. Da aka tambaye shi aka ce masa, baka ba ɗan Malawi takalma ba, sun zaɓe ka. Sai ya ce abin da yasa bai bayar ba, bai san yawan su ba, kuma bai san size ɗin su ba, bai san tsawon kafa ba, bare faɗin kafa zo rika ba, zai iya bayar takalma ba. Aminu Bello Masari da kanshi ya tara mu a nan garin Kaduna a hotel 17. Al-Marzuq na nan, ina nan, manyan mutane Katsina suna nan. Ya bude baki ya ce mana, wallahi idan ya samu rabin kuɗin da Shehu ya samu cikin shekara 8 zai mai da Katsina ƙaramar London. Ina da shi a bidiyo, ina da shi a audio, yana hannuna yanzu. Amma da yake Allah Allah ne, Shehu gaba ɗaya abin da ya samu cikin shekara 8 biliyan 600, Masari abin da ya samu cikin shekara 5 trillion ɗaya da biliyan 270. Amma maimakon ka tsanta koma ƙaramar London, sai ta koma wata Isra'ila, sai ta koma wata Libya, sai ta koma wata Montenegro, sai ta koma wata Rwanda, sai ta koma wata Burundi. Ba komi Katsina, daga kisan mutane, sai sakin mutane, sai talauci, sai yunwa, sai fatara, sai kunci, sai lalacewar makarantu da asibitoci, sai kasa biyan kuɗin 'yan gratuity, sai kasa biyan kuɗin 'yan scholarship, sai barazana ga rayuwar mutane, sai fataka da kuɗin mutane. Wannan in ba zai iya ba, ya kamata zai inda ke da kunya, wallahi tallahi ƙasar da ke da kunya aka san ya kamata. Tun ya kamata a ce mara Masari ya yi murabu jagor, saboda wallahi ya gaza.
Shirin ciki da gaskiya kan muku ƙorafin tsohon sarkin fadar Keffi a jihar Nasarawa, Alhaji Sule Nasibi, wanda yake matashi Zahraddin dan Justice Abdullahi Maidawa yayi sarafi ya dauki yarsa da ya aura wa Malam Usman mazaunin lafiyar Bare-bari. Tun farko an taba auren wa Zahraddin yarinya mai suna Basira, amma zargin yana dauke da cuta mai kare garkuwar jiki ko kawo takardar gwaji ta jabu yasa aka warwar auren. Bayan gabatar da wannan shirin, Zahraddin ya bayyana daga maboyarsa da Basira har ma sun haifi jaririya. Basira ta ce sam ba a juya mata kwakwalwa ta hanyar bokaye ba, ita da gaske take tana kaunar Zahraddin. Tsohon sarkin fadar Kefi wanda ya rasa rawaninsa saboda takaddamar daga sarkin Kefi Shehu Tindaya Musa ya ce ba zai yafa cin zarafin da yaro ko iyayen yaro suka yi masa ba. Masu waro, in za ku tuna mintunta malamai inda aka samu bambancin fatawa. Ga Sheikh Khalid Jos wanda ya ce auren farko da Zahraddin ya zauna.
Har gobe yana furta cewa shi bai saki har dai karshen shirin ku da muka saurara. Miji yana ce shi bai saki matar shi ba, mata tana ce ita tana kaunar mijinta. Kaga kenan maganan cewa an raba aure ba su taso ba kenan. Yanzu shi uban yarinyar ne ma za a iya tuhumar shi da cewa eh lalle yayi aure akan aure bisa duk waɗannan shaidu da muka saurara daga bakin duk masu magana. Wannan shi ne abinda ni na fahimta, kuma haka hukuncin yake a shar'ance. Muddin dai duk abubuwan da aka faɗan nan a nan aka tsaya, ba a sami inda miji ya amince da cewa ya saki matar shi ba. Wanda zai iya raba auren nan sai dai hukuma, wato kotu. In alkali ne ya ce na raba aure, to ko miji ya yadda ko bai yadda ba, in dai alkali ya ce ya raba aure, auren ya rabu. Ko da kuwa ta hanyar zalunci ne alkali ya raba auren, auren ya rabu, sai dai a ce alkali ya yi zalunci.
Shi kuma limamin masallacin unguwar Zango a Kefi Muhammad Jawad wanda aka daura auren da shi ya ce sam ba zaman aure Zahraddin yake da Basira ba dan babu auren.
To a shirya dai idan aka samu matsala wurin aure, misali iyaye suka koyi aibu na yarinya ko iyayen yaro suka koyi aibu da aka zo aka yi aure sai aka gane akwai aibu, to shari'a ya ce a bata auren. Ina ce a cikin asari da risala, kuma musamman kuma aka zo aka ce an dawo da kaya ya zama ai hul'i, ya zama saki ba aure. An dawo da sadaki da kaya, iyaye miji sun karba ba aure ba, ya zama hul'i. Wannan shi ne a taƙaice a shari'a. Kuma idan da za a ɗaura aure inda da matsala ba, da bayi ana iya aikowa cewa ba mai da ɗaura aure ba, saboda har yanzu tana matakar da an ɗaura aure kuma kusan shekara ɗaya da wani abu. Kuma bari in kawo maka wani misali, an taru za a ɗaura aure wani shekaru. Talaji?
Na ji.
Har an raba goro, a lokacin Liman Malam Ali shi ne layi, sai yari ɗan bagaji a wuri yanayin, sai a aiko ce ba an yi masa daɗin shi. Abin nan, idda bai cika ba, ce to a koma sai ya tabbatar. Kafin a za su aiko cewa to a tabbatar da idda ya cika. Saboda haka aure wani abu ne, jami'an sa sallama wanda ake neman fandishon don za a samu zuriya, shi yasa ake neman fandishon mai ƙarfi. In aka samu matsala, ai kamar ciniki ne ka sai da abu mai aibu ba ka faɗa ma wanda ya saya ba. In aka gane za a warware ciniki, to haka ma aure ki. Mu an tara mance in dai an samu kare abu ya dai aure, sai mu an tabbatar da lafiyar ma'aura. Duk wanda ya ɗaura aure ba tare da wannan takarda na shaida ba, to yi kuka da kanshi.
Haka nan mun kawo muku labarin likita asibitin gwamnatin tarayya na Gombe Dr. Musa Abba Bajoga wanda ya zargi wani aminansa mai suna Lawan Musa Isa da ya shiga tsakani wajen sulhun tashi da matarsa da ya rabu da ita har ya kai gaba da sadaki. Ashe abokin ya juyar da soyayya da matar mai suna Sadiya zuwa kansa, inda ya yi wuf ya aure mata a asirce. Musa Abba dai yana buƙatar a dawo masa da ƴarsa da ke hannun Sadiya don fargabar. In ta tashi a gaban Lawan za ta koyi munafunci da cin amana. Ga martanin ango Lawan Musa Isa kan lamarin.
Lallai akwai mata da muka rubu da an samu saɓani, kuma akwai ƴata da suke hannu nake da masu damin da ƴata. Bayan wannan rabuwa da aka yi ta neme ta dawo, Allah bai hukunta ba daga baya, wanda suka shirya abin da suka shirya ne da wani makwabci na haka. Bayan mun gama komai akan za ta dawo, sai kotun na jire labarin ko sun yi aure, to shi ne kuma akwai ƴata da take hannun su, shi ne na neme su damin da ita. So bayan mun yi wannan, shi mijin da ya aure ta ɗin kenan ya ce ya riƙe ƴar a matsayin ƴarsa, to shi ne dai yanzu ban damana shi ne su damin da ya tare take hannunsu.
masu raro da wannan zamu dakata sai makon gobe idan Allah ya kai mu zamu kammala bincike yanzu amaradin Nasiru da Meli Saya da har kullun ke bare gagarumar gudunmawa wajen kawo muku wannan shirin ni ma dukun shirin sarki da Hashim Gumin daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.